kama daga yadin Buni, Potoskum, Goza, Madagali har zuwa Mobi arewacin jihar Adamawa. Yanzu ko a iya cewa hankula sun kwanta, inda jama'a ke ci gaba da gudanar da harkokin su cikin tsanaki ba tare da fargaba na ƴan Boko Haram ba. Kamar yadda mazauna garuruwan ke cewa,
yanzu dai fargaba ya ragu alhamdulillah saboda sabon gwamnati da aka samu. Duk da cewa duk abubuwa dai ba a rasa na ɗayan biyu tsoro, inda kaga mutane suka taru duka ana fargaba.
To sai dai kuma duk da cewa hankula sun kwanta, da fala mu wasu ba za su taba mancewa da tabban da rikicin Boko Haram ya jawo ba. Malam Danladi Muhammad, malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa, na cikin wadanda tashin bom ya rutsa da su a masallacin Juma'a da ke kwalejin, yace ko har duniya ta nade ba zai mamance da ta'addancin Boko Haram ba.
Har mutu ba zan manta da wannan faruwar wannan abin ba. Mu al'umma mun zo saboda mu yi mu sauke faralinmu, amma kuma ga abin da zai faru. Muna tare da abokanmu, abokan aikinmu, kafin mu wankarta basuna. Yau muna maganan wasu ne daban, sun mutu. Daliban da muke koyarwa sun mutu. Kaman gefenmu dalibai guda hudu suka rasu, so akwai wasu. So kana koyar da dalibi, ka fita kawai saboda kai sallah, ka zo ka samu ya mutu. Wannan abu ne wanda ba za mu taba mantawa ba. Dukkan mutanen da ya kamata su zo suka shiga, imam ya fara huduba, ya kare huduba, ana Allahu Akbar, sai ga kara kafin mu wankarta. Mu da muka zama rayayyu a ciki, abinda za mu duba mu gani shi ne kawai gawawwaki. Da kuma wasu suna kuka, wasu basu da kafafuwa, wasu hannuwa su ne ciccire, ba dai abin da ba samu ba. Abin ya shafe ni sosai ma, kwando an kai ni, ya shafe ni a ciki, ya shafe ni a cinyana, an kai ni asibiti jinya.
Shi ma kuma da Ahmad Sajo da ke zama kwamishinin yaɗa labarai a jihar Adamawa, ya kutuno da yadda ƴan Boko Haram suka kwace garinsu na Mobi, da har ma suka sauya mata suna zuwa Madinatul Islam, wato birnin Musulunci.
Wallahi ina tunawa da yata ta bata a daji, ta yi tattaki da kafa kilomita wajen 43 a dare a daji, a duhu babu toci, a kiyayewan Ubangiji ne kawai ya fidda ita. Na iya tuna iyayena kuma sun haura sun tafi har Kamaru, tsohona aka ce ya taka wajen sama da kilomita 20 da kafa da tsufansa. Wato wannan abin ba zan taba mantawa da shi ba. Kuma ina tunanin yadda suka yi mana barna, suka je university suka babballe duk har da kofofi da window suka sace, suka kwashe motoci, kamar motocin asibiti, suka ɗebe gaba ɗaya da abubuwa da za su motocin makarantu duka suka kwashe. To wayannan abubuwan kullum ina tuna wallahi yana damuna a rai, kuma amma kuma ina farin cikin cewa Allah da ikonsa ya mai da mana garinmu. Yau idan ka je za ka rantsa al'umma da suke cikin garin Mobi sun ribanya wayanda suke wurin lokacin kafin bayyanan nan kama garin.
To ko me hukumomin ba da agaji a Najeriya ke yi ne ga al'ummomin da ke koma garin su za ku kwato a yanzu? Sa'adu Bello, jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ne ta nema ya ku bayyana matakan da suke dauka.
Jin nan jihar Adamawa mun samu zaman lafiya a kusan dukkan kananan hukumomi da suke nan jihar wadda abin ya shafa, kuma da yawan su sun koma. Kusan zan iya cewa kace 90 wadda da suke sansanonin mu sun koma, sai wa'anda kadan da suka rage wadda ba su da yawa, ba su kai 8000 ba yanzu a sansanonin mu. Kuma da zaran abubuwa sun kammala, za mu yi kokari mu ga su ma sun koma gidajensu, su samu dama su tsuguna, saboda considering yanzu damuna tana karatowa. Sansanin mu dai za mu ce sun ragu mutane, wayanda suke cikin ungwanni ma sun ragu matuka.
Kawai zure da karin Najeriya da ke samun tallafin in sa kai na maharba da kuma katu da gora, na fi ci gaba da nausawa dajin Sambisa domin kakkaɓe rubudin mayakan Boko Haram. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka, daga Yola a Najeriya.